Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 17 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 17, 25, 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger. Za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da wata jami'a a Majalisar Ɗinkin Duniya wacce take aiki a sashen kuɗi na Asusun Lamuni na Duniya a Najeriya. Wacce ta ce har yanzu tattalin arzikin Najeriya na tafiyar hawainiya. Sannan Sule Mummuni Barma zai gabatar da shirin na kasa. Har ila yau kuma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana. Sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana kan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sha alwashin ci gaba da kai har-haren soji a cikin Siriya. Kalaman na Erdogan na zuwa ne gabanin ziyarar da wata babbar tawagar jami'an Amurka da mataimakin shugaban kasa Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo suke jagoranta, wato za ta kai da zaman shawo kan Turkiyyar ta dakatar da har-haren. Rahotanni sun yi nuni da cewa an shirya zaman tattaunawar ne wanda za a yi a Ankara. Yayin wata ganawar wayar tarho da shugaba Erdogan ya yi da takwarar aikinsa na Amurka Donald Trump. Shugaban Amurka na kira ga Turkiyyar da ta dakatar da matakin sojin cikin gaggawa tare da yin tayin shiga tsakani domin kawo ƙarshen har-haren sojin wanda Turkiyyar ta kaddamar a arewa maso gabashin Siriya makon da ya gabata. Wani babban hadimin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa masu binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump cewa ya aje aikinsa ne a makon da ya gabata saboda yadda ake saka siyasa a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, inda har ya yi nuni da yadda shugaba Trump ya sallami tsohon jakadiyar Amurka a Ukraine, wato Mary Yovanovitch. A tsawon sa'o'in da ya kwashe yana amsa tambayoyi a gaban kwamitin, Michael McKinley ya yi allawadai da yadda ma'aikatar ba ta kare haƙƙin jami'an diflomasiyanta irin su Mary daga shishigin 'yan siyasa. Wannan bahasi da McKinley ya bayar a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilai shi ne labari mara daɗi na baya-bayan da aka gabatar a gaban kwamitin kan zargin yadda ake kumbiya-kumbiya wajen gudanar da ayyukan harkokin wajen Amurka da na hukumomin tsaronta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an gwamnatin Amurka da manyan 'yan siyasar ƙasar na ci gaba da kira da a nemi maslaha kan abin da ke faruwa a yankin Hong Kong, inda zanga-zangar adawa da gwamnati da yankin ke fuskanta ke ci gaba da kasancewa. Yayin wani zaman jin bahasi da gwamnatin harkokin wajen Amurka a Majalisar Dattawa ya gudanar a jiya Laraba, mataimakin sakataren da ke kula da yankunan gabashin Asia da na Pacific David Stilwell ya ce 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin yin gangami abubuwa ne da Amurka ke mutuntawa, saboda haka ya kamata a kare su. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ita ma ta ɗora muryarta a wannan kira.
If America does not speak out for human rights in China because of commercial interests.
Kace idan Amurka ta ki cewa ufan kan kare 'yancin bil'adama a China saboda dalilai na kasuwanci, to ba mu da 'yancin da zamu ce komai kan kare 'yancin bil'adama a sauran sassan duniya. Yan sandan Netherlands sun ce sun gano wasu mutane shida 'yan gida daya a wani daki da ke boye a wani gidan gona a yankin karkara waɗanda suka ce suna jiran ƙarshen duniya ne. Hukumomin kasar sun ce sun samu wasu matasa biyar masu shekaru 18 zuwa 25 tare da wani dattijo mara lafiya wanda aka gano cewa mahaifinsu ne a gidan gonar da ke ƙauyen da ake kira Rainer Wood a arewacin lardin Darent mai tazarar tafiyar kilomita 130 daga birnin Amsterdam. Bayanai sun yi nuni da cewa shekaru 9 mutanen suka kwashe a ɓoye a ɗakin ba tare da sun ido da kowa ba illa su isu. Natalie Schubert ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ta Netherlands.
De mensen in de woning, wat zij daar precies deden, dat maakt deel uit van ons onderzoek.
Tace yadda waɗannan mutane suka yi rayuwarsu a kadaice ba tare da kowa a duniya ba shine abin da binciken mu zai fi mai da hankali akai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a daidai lokacin da babban bankin duniya ya koka da tsarin da ake bi wajen fitowa daga cikin matsin tattalin arziki da aka shiga a kasashen Afirka ciki har da Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi hira ta musamman da jami'a a Majalisar Dinkin Duniya wacce take aiki a sashen kuɗi na Asusun Lamani na Duniya a Najeriya, wato Lady Aisha Yasmin Zakari. Ga yadda hirar ta kasance.
Me yasa sai an ci bashi ake gudanar da kasafin kuɗi?
Ai, wato a tsarin yadda ake kashe kuɗi a wannan duniya ta yanzu, kuɗi baya isa saboda ba wai a dunkule suke a wuri ɗaya ba. Kamar a ci misali, za a ce banki suna da biliyan 10, to ba fa a cikin bankin yake ba, jujjuya shi ake yi. Kawai za a ce misali suna da assets. In aka ce assets, wato kana da hanyar da zaka samu wannan.
Ana da kadarori?
Yawwa, kana da kadarori, kuma kana da hanyar da misali an ce ba ni kuɗi in ihu za a kawo, amma ba fa a gaban ki yake ba. To haka kuɗin yake a duniya, zazzagayawa yake. So dan haka fara daya, Najeriya muna da kadarori kuma muna da ma'adanu, to amma ruwan kuɗin yawwa tsaba babu wannan. So amma idan kamar a ce kici kina da, kamar a ce misali ko ki ma'aikaciya, ai saboda an san kina da ilimi da wayewa, shi yasa aka dauke ki kuma ana biyan ki. To saboda muna da kadarori, muna da hanyar kuɗin shiga, so shi yasa za a daga mana kafa mu samu wani kuɗin da an san cewa muna da hanyar biya. So shi yasa kuma kuɗin da ake cewa fa trillion 10.7 kawai din, saboda mu a Afirka har yanzu muna, to mun gama rarrafe amma har yanzu mun kasa gudu. Amma in kika je manyan kasashe, bai fa budget din state daya ba. Ba kuɗi ne mai yawa ba fa. Ba kuɗi ne mai yawa ba, to amma saboda ba mu saba yi din ba. Yawwa, saboda mu akwai matsaloli na corruption. Zaki ga akwai kuɗin da za a ce an sa shi a budget. To amma kuɗin da zake za a kashe shi ba a cikin budget din ba, sai yayin kama na budget din. So shine, to wata kila muna fata, saboda muna mishi fatan alheri. Duk da dai akwai abubuwa da yawa da basu zauna ba. Muna sa ran shine wannan kuɗi da aka ce an yi budgetin din sa, to ya zamana a ce alherin cikin sa yafi, ya zamana corruption din da yake, kuɗin da yake misali na ya me ake cewa wanda yake iya wani yaki da cin hanci, ya zamana a ce bai karfin yawan kuɗin da aka yi na budget ba.
To kuma wani abu shine, an ce asusu na ajiyan kuɗi na kota kwana da ake a asusun kasar waje, da kudaden kasar waje da ake Najeriya ke da asusu na kudaden kasar waje, da ta tashi daga dala biliyan ko 20 da wani abu ne, ta zama yanzu dala biliyan 40 da wani abu. To maimakon mu ci bashi wajen gudanar da kasafin kuɗin nan, me yasa ba za mu je mu sa hannu a wannan asusun namu mu ɗebi kuɗin mu mu yi amfani da shi ba?
Ai, a bangaren kasafin kuɗi na duniya ba a wannan. Ai, shi wannan kuɗi da aka ɓoye asusu, kamar ita ce sitirar Najeriya, sitirar mu kenan. Misali a ce ko wata ƙasa za ta bamu wani abu, wannan za ta kalla. Ko wata ƙasa tana hararan mu, za ta kai mana rashin kunya, wannan za ta kalla. Saboda shi ne ake cewa duk abin da ya taso na wanda ba a san shi ba, na emergency ko na barazana, ai wannan ba a taba shi. Kamar a ce misali kai ne fa ka ce ba in kwana a waje, in yasu misali duk basussukan da ake bi na in sai da gidana ina kwana a Alema, ta ai ka san ruwa zai dake ka, barawo zai iya sace ka. So shi ne biyan bashi yana da kyau. To amma ya zamana muna cikin gidanmu, idan kana cikin gidanka kana cikin hayyacinka, tunda su wannan wanda aka ci bashi a wurinsu, ai ba guduwa za mu yi ba. Najeriya ƙasa ce kullun take nan, ko da a ce wannan baya nan wani zai zo, ba za mu gudu ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, ba cewa suka yi lallai mu biya yanzu ba, ba sun ce da sun ce lallai mu biya yanzu ne, to sai mu ce mun shiga halin mun rasa yadda za mu. Amma tunda an karɓi bashi ne bisa ka'ida kan matakai kala-kala, kuma muna biya a hankali, to mu kwashe kuma wata ajiya tamu wacce take ita ce rufin asirinmu, ita ce darajarmu. To gaskiya wannan kuskure ne.
to a wani matsayi tattalin arzikin Najeriya yake a yanzu?
Gaskiya sai a hankali. Akwai abubuwa da aka samu na ci gaba saboda maganar diversification, kamar a ce rarraba kafa ta bangare da dama ta shigowa kuɗi. To amma ita barna kin san lokaci ɗaya za a yi, amma gyara yana ɗaukar lokaci. So an yi barna wa tattalin arzikin Najeriya da yawa sosai. To amma mu mun yadda a mutane masu optimism wanda kullun sun yadda cewa alheri zai danna shari, mun yadda da cewa ba tattalin arzikin da yafi karfi da ya wuce mutum. Su kuma muna da mutane, muna da yara masu karfi, su mun yadda duk wanda zai zo mutum, wani zai zo da wata fasaha, wata idea wacce za ta shafe duk wannan abin da ake tunani. Su wannan optimism muke nan. Amma idan ka kalli abin a zahiri, to gaskiya har yanzu abubuwan sai a hankali suna gyaruwa ne da kadan da kadan da kadan da kadan. Kuma muna fata cewa za a samu gyara, amma fa ba fanan take ba, hakurin nan dai sai an ci gaba dai.
To hawa kan hanya shine me, domin a kasafin kudin bana an ce an gina shi akan kudin gangan dan yamman fetur $57. Ya dan dara na bara. Wannan shi alama ce na karfi?
Babban magana ta alamu ta karfi shine a ce duk kasar da za ta iya ciyar da kanta. To shine matakin farko. Saboda zake ko da a ce misali a dabarun yaki in ana so a yi maka wanwan, ai kashe maka inda zaka samu abinci shi. To tunda yanzu mun fara kamanta ciyar da kanmu, to shine alama karfi ta farko. Abu na biyu, wutar lantarki wacce take ita ce jigon ginin masana'antu na zamani. To wutar lantarki an fara samun sauki. Kamfanonin da suka siya, wanda suka kasa, su gwamnati yanzu ta shigo ciki. Zaki ga yanzu wurare ai wuta lantarki an fi samun tafiye da da, duk da dai ana ƙara samun kuɗi, ana kuma rigima da ma'aikatan NEPA, amma dai ana ƙara samun ci gaban wannan. Sai kuma abu na uku, yadda aka bude hanyoyin kasuwanci da kuma sadarwa. Misali a ce banda titi yanzu akwai jirgi, wanda yake kuma jirgi a wuri ne hanya ce wacce za ta riƙa ɗaukan kaya mai nauyi. Sa'aran cewa ana shuka alheri, saboda abu ne da yake ba za ka iya ɗora gini ba sai ka mishi foundation. To wannan foundation ne na alheri.
Lady Aisha Yasmin Zakari kenan, jami'a a Majalisar Ɗinkin Duniya wacce take aiki a sashen kuɗi na Asusun Lamani na Duniya a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar. Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu agogonmu yana cewa ƙarfe 3:13 na dare a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Suleiman Mumuni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yau za mu ji halin da ake ciki a makarantar makafi ta Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda yara maza da mata kusan 100 masu larurar makanta ke ɗaukar karatu a matakin firamare a wani yunkurin haɗin gwiwar ƙungiyoyin naƙasassu da hukumomin ilimin wannan ƙasa da ɗaya gefe ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Makarantar wacce aka kafa shekaru sama da 15 da su gabata na ɗauke ne da sunan wani masanin doka wanda Allah ya jarabce shi da makanta, wato tsohon ministan shari'ar Nijar bugo da ƙari tsohon mataimakin shugaban kotun tsarin mulkin ƙasa marigayi Soli Abdulrahman, abinda a fili ke nuna mahimmancin ilimin yara na ƙasassu. Ga da yadda tattaunawarmu ta kasance da ɗaya daga cikin shugabannin wannan makaranta.
To ni dai sunana Musa Nasera, yanzu na vice president na kungiya ta ƙasa ta makaci gaba dai, kuma ni malamin makaranta na ƙwararre mai wanda ya karatu a University ta Jos ta Nigeria.
Kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda ke karantarwa a makarantar makafi?
Makaranta na ta makafi Soli Abdulrahman. To yanzu dai muna cewa kamar bara muna da yaro 86 kamar mata 36 da maza 50. To balaga kuma yanzu kun akwai kasar yaran da ka zakwa ana doka su sabin shiga.
Na'am.
To misali dai yanzu muna da kamar yaro 12 sun ka zo sabi da aka kara. Kuma abana wanda ana ta sannu-sannuna ana ta doka yara. Tunda zaka ga wani ya rasa ido yana cikin makaranta. To duk lokacin da zaka ga kamar likitoci namu koko agency mu na social sai su turo yara a nan makaranta saboda a ɗauke su. Za a samu kamar yara wanda suna da aji na ɗaya ko na biyu ko na uku har na biyar ko na shida ma. Dok duk muna nan dai ana ta recruit ma. Dok bara dai fitata tsara Allah a samu nan dai da zuwa yaro 100. Kuma bancin kasu wayan ga yaran da ke ma 86 su suna kwana a nan na cikin makaranta soli ana ba su abinci da suka kwana.
To Malam Nasir, daga lokacin shekarar da aka bude ita wannan makaranta kawo yau, ya za iya kwatanta yadda mutane suka fahimci muhimmancin ilimin yaran da ke da nakasa?
An ka bude makaranta ga an wara da yaro biyalla. Duka yaran da gare mu a makaranta ba su wuce 20 da wani abu ba. Ku bi har da dai har zuwa wajen da fi zuwa da gelkin nan. Duka dai ba mu wuce yaro 20 da 25 gare mu taba kai yaro 30 ba. Sai muka fitatta dalla tana sa hannun da an kawo ga bisa convention kin ga da kuma dokokin garin da gwamnati namu ya sa ya fure mu uwaye ina dibin kai. Su ka ga lalle ya kamata su kai yaran su makaranta. Tunda sun fara gane ana kwarai yaron da bai karatu ba to kaga yanzu bara ma shi kai shi bai bara ba. To sai mu ce kamar lalle uwaye sun fara ganiya kwarai da amfanin cewa yaro wanda aka matsalar nakasa a cikin makaranta.
Duka ɗaliban su makafi ne ko kuwa akwai waɗanda ke da tawaya ta wani fanni na daban?
To kamar yanzu dai su yaran wanda muka ɗauka wanda adda matsala na kamar na matsalar ido. Doka suna ko wanda ba su gani ko suna gani kadan kadan. Akwai yaran da aka muna kamar masu matsala ba su gani ba su shi kuma. Ko ba su gani kuma suna da tsaben hankali. To malaman mu nan da yawan su ba su da koriya kwarai bisa wannan ilimi na wa'annan yara. Doka shi na babban matsala da muka nuna ta minista a gani nan da zuwa gaba wacce irin hanya ta ya kamata a ce an ɗauka. Saboda su ma wa'annan yara su ci amfanin karatu bai kamata a ce a bar su ba saboda suna da kamar na kasa kashi biyu ko uku ko hudu a ce ba a karanta shi su ma suna da inci kamar kowa.
Akwai wasu kudaden da iyayen yara ke bayarwa ne kafin a baiwa ƴaƴansu damar samun gurbin karatu ko kuwa a gwamnati ce ke dauke da ɗawainiyar ta wannan makaranta ta makafi?
To da yawa da yin kakoka kashi da yawa ina iya kamar 70 gwamnati ka bada taimako tunda duk malaman da annan makaranta duka salarin su da sunan gwamnati yake da ruwa da huta da littima kaya wanda aka rubutu duk gwamnati ka bada shi. To ana tambayar ɗan kuɗi kaɗan wajen uwaye kamar shika 10 zuwa shika 15 tunda bai kamata ba yanzu duniya ga a ce a ga yaro gare ka kai dai ka tashi da kwal kafin ka bar shi. To su ma sai ce ma kamar cikin yaro 86 daga gare mu da wuya da shekara aka samu yaro 20 ko 30 masu biya. Yanzu babu sa saboda in tsoho ko wani uwaye masu biyan kuɗi yaro shi ba. Mun san akwai uwaye da ba su da hali. In mun ce sai sun biya kuɗin ku tabbata na za ka gani yaro bai iya lafal. Muna dai tambaya na amma ba dole za mu kasa uwaye ba.
Suwaye ne malaman da ke karantar da su? Su ma makafin ne ko kuwa masu ido ne ke tafiyar da al'amura a makarantar?
Kowane aji muna aza malami biyu. Akwai malami guda wanda bai gani da malami guda mai gani. Don ku suna ka ta da aji a kan ga. Saboda in akwai wani taimako sai ka ga shi yaro wanda malami mai gani ya taimaka ma wancan malami wanda bai gani. Magani malami shi wanda mai gani sai ka ya samu taimako da malami wanda bai gani. Tunda ka san karanta suwa ta wanda yana da wuya. Ba kamar abana wanda za ka fice gaban yara ba ka ce musu su diba. Mina na wanga kuftin madarana. To wanga ka kowane yaro sai ka bi tabi kamar kowane inda yake zamne. Ka ba yaro ka nuna mai mina na wanga bai taba ko ya lasa ko ya sha. ta Allah kaga ya rubuta ga abin da a cikin bulletin ga don kamar an sai ma na wanda aka yi ko wani shika mai daidai yana da wuya na balle a ce an samu malamin guda kwa
ana samun waɗanda ke ƙetarawa kamar waɗanda ake aikawa kasashen waje domin samun ilimi
to akwai su da an taba aika wasu kamar sun ka tafi Tunisi sun kai karatu akwai su kuma da an ka taba sura kamar mutum wani guda wanda na fara wanda ya samu abin bakiwa shi ya fara na university to an samu matsaloli kwarai daga baya sai gwamnati ya tura shi ya tayo karatu can France daga da San Francisco ya kare karatu shi ya dawo don ka ana samun su kamar tunin sun mutu ne karatu kaga zuwa Nigeria don ka a kodiyon da aka samu gwamnati na aika me ba hakan ga da yawa ba kwa
mene yanzu muhimman bukatun ku a halin yanzu ita wannan makaranta ta Soli Abdurrahman wato makarantar makafi ta jamhuriyar Niger
to bukatun mu dai shi ne na fara dai muna son kaman malaman mu a ƙara ba su koyarwa kan gaskiya saboda ko karanci kware garin su na koyarwa kuma gwamnati su a karancin kaman malamai yanzu ka soka akwai malaman da ya kamata a ce suna kwana nan don su san kare yara yanzu inda muke nan kamar mace bina ka kwana wanda ka kula da harkar yara kaga mace bi ta kula da wajen yaro gari akwai matsala yanzu misali yaron da an ka kawo sabo daga ƙauye kaga shi bai saba da iya salanga ba ita mace ita za ta shi ta kai shi salanga ta gwara mai gawar aka hawar salanga gawar zafin ka kare ka ɗauki sabuni ka wanke kuma shi kaga gashi da saba duk mutum biyu akwai matsala kwarai a ce sun kula da yaro washen ɗari sa'an nan kuma muna son taimakon kwarai bisa zan ci abinci lallai kungiya ita ta taɓo ka kama haraka wasu kayan miya don abu na lafal to sai ka ga ɗan na hafin da cikin ba a so ba aka samu kamar wasu nama ko wani kifi a sa musu a cikin miya duk wannan abu yana da matsala da kuma bisa harakar su kamar rashin lahiya har yanzu ba mu da wata convention wadda kamar gwamnati zai ɗauka muna haraka magani nasu kullun dai sai dai shigar mun kai su likita kamar ako Chris and Charles wanda in kama examen na ko ku a dibi lahiyar ka shi wannan ana mun shi kyauta
na'am
me dan san sayan magani sai kaga sai ya amse to wannan muna son zuwa gaba kamar gwamnati ya samu a dauke muna magani kamar na yara
to masu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin bakonmu na yau Musa Nasir malami a makarantar makafi ta Soli Abdurrahman bugo da ƙari mataimakin shugaban kungiyar na kasassu ta ƙasa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Mumuni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
to madalla a gaida Suleiman Mumuni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana
Da jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridin na yau. Jaridar ta ruwaito cewa ministan harkokin wajen kasar Ghana ta isa birnin Abuja tarayyar Najeriya dangane da kulle bakin iyakokin Najeriya. Jaridar ta ce ministan harkokin wajen kasar Ghana da kuma haɗewar nahiya Shelley Yakoboi Chui ta isa Abuja domin tattaunawa akan rufe bakin iyakokin Najeriya. Ms. Yakoboi Chui an shirya cewa za ta sadu da ministan harkokin Najeriya a ɓangaren ziyararta ta bar birnin Accra a ranar Laraba da safe 16 ga watan Oktoban shekara 2019. Kulle bakin iyakokin na Najeriya ya shafi harkokin ƴan tiredan Ghana kuma gwamnati ta ma'aikatan ministan harkokin waje na aiki domin magance matsalar. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta ruwaito cewar wani mutum mai shekaru 62 da haifuwa a kasar Ingila da aka cire masa ɗiyan marainansa ya kai ƙarar ma'aikatar kiwon lafiya. Wannan mutum mai ɗiya biyu da ba a ambata sunansa ba da farko an gano yana ɗauke da wata cutar da ake cewa hydrocele wacce cuta ce da take sa ɗiyan marainansa su kumbura. Ƙwararre na wannan aiki Ashutosh Jay na Afina Women's General Hospital a Barrow, Cumbria ya yi masa fidan minti 30 inda aka fidda wannan kumbuya watan Afrilu. To amma sai wannan yan maranai ya take kamuwa da cuta inda mara lafiyan tilis ya kuma asibiti aka yi masa wani sabon fidan, amma yana farkawa sai ya lura cewa an fidda yan maranan nasa gabaki daya. Hakan din ya sa ya kai kara na ma'aikatar ta kiwon lafiya. Ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito, ƴan sanda sun kame wasu mutane 35 da ake zaton miyagun ɗiya ne a Bantama. Jaridar ta ce ƴan sanda jihar Ashanti sun kame wasu mutane 35 a Bantama cikin Kumasi a yayin wani samamai. Waɗannan mutane da aka nuna cewar miyagun ɗiya ne sun haɗa da maza 31 da mata 4, yanzu haka suna hannun 'yan sanda kuma za a gabatar da su gaban jama'a domin mutane su iya gano waɗanda sun ka taɓa zambace su ko kuma da yi musu sata. Da yake magana a wurin wani taro manema labarai a nan jihar Ashanti, kwamandan 'yan sandan jihar Ashanti Deputy Commissioner of Police Kwesi Mensah Dukwu ya ce wasu waɗanda ake zaton tene waɗanda suka taɓa yi wa sata ko fashi sun gano su. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito, zuba jari cikin gidajen labarai mallakan ƙasa haƙƙi ne, Pius Hajide. Jaridar ta ce muƙaddashin ministan labarai Mr. Pius Enam Hajide ya bayyana cewar gwamnati ga mata ya yi ta zuba kuɗi a cikin gidajen labarai mallakan ƙasa saboda nauyi ne da bai kamata a ce an kau da fiska a kansa ba. Ya nuna cewar a cikin wannan zamani inda ake amfani da fasahar zamani wurin yaɗa labarai cikin sauƙi, ana buƙatar wani mai sa ido kwaki bukatan lura da labarai. Rajwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka, a mai magana Tabi Musa Babaranci daga nan zafiran ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Ina son bayyana ra'ayina ne wato a bisa irin turka-turka da aka yi ta ƙarancin albashi na naira 30,000 a Najeriya. To a hakikanin gaskiya wannan magana a bayyana take, ya kamata a rarrab ɗin mu da sanatocinmu na Najeriya su ji tsoron Allah, su sani wallahi Allah za su fitar da Ubangiji, domin idan sun sa doka sun sa fareja babu abin da zai sa a hana ɗan Najeriya mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 su duba abin da ake ba su aiwata, kuma su duba abin da za a baiwa ƙaramin ma'aikaci a Najeriya da su sa fareja. In suka sa fareja, ya babu wani gwamna da zai ce ba zai ba da wannan kuɗi ba. Mun gode gidan rediyon Afirka da kuke ba mu dama muke bayyana ra'ayinmu.
Kafin mu sallama da ku ga Mahmud Lalo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sha alwashin ci gaba da kai har-haren soja a cikin Siriya. Kalaman na Erdogan na zuwa ne gabanin ziyarar da wata babbar tawagar jami'an Amurka da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo suke jagoranta za ta kai da zammar shawo kan Turkiya ta dakatar da har-haren. Rotuni sun yi nuni da cewa an shirya zaman tattaunawar ne wanda za a yi a Ankara yayin wata ganawar wayar tarho da shugaba Erdogan ya yi da takwarar aikinsa na Amurka Donald Trump. Shugaban na Amurka na kira ga Turkiyya ne da ta dakatar da matakin sojin cikin gaggawa tare da yin tayin shiga tsakani domin kawo ƙarshen har-haren sojin wanda Turkiyya ta kaddamar a makon da ya gabata.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.